من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwana malamaina da kuma dalibai da muka hadu a wannan maskar a wannan makaranta mai albarka ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukannin yabo da jinjina da godiya marasa misaltuwa su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari haduwarmu a wannan makaranta ta Abubakar Sadiq Albani Academy Science School Arawa Gombe domin gabatar da daura ta wannan littafi ta manzumatu al-aqidatul awam na babban malami Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Makki rahimahullahu ta'ala wannan manzuma ce da take bayani akan wani bangare na aqida kamar da zamu ji an ce aqidatul awam ma'ana aqida ce wanda take ya kamata abubuwa ne wanda ya kamata a ce kowa ya san da su su ne abinda ake kiran su addini ma'lumu min ad-dini bi darura abubuwan da baka da uzurin a ce kana rayuwa a matsayin ka na musulmi ba tare da kasan su ba waɗannan su ne abubuwan da malam zai mana bayani akai insha Allah tabaraka wa ta'ala illa iyaka karatun da zamu yi mashi wannan littafin insha Allah ta'ala karatu ne ba zallan na karantawa ba na nusarwa domin wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi wannan littafi na aqidatul awam kamar akwai wasu abubuwa da suke da alaka da aqida na ash'ariya a ciki kamar Sheikh Muhammad Salihul Munajjid Allah ya mishi rahama an yi mishi tambaya akan wannan littafi yace akwai wani bangare na aqidun ash'ariya a ciki so me yuwa ya zamana idan mun zo inda malamai suke ganin cewa wannan aqida ce ta ash'ariya zamu yi ishara zuwa gare shi saboda haka kai tsaye insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba zamu fara ita wannan daura ta wannan littafi illa iyaka kafin mu shiga ciki shimfidan da ya kamata mu yi shine wannan littafi zai mana bayani akan aqida zamu fahimci cewa ashe lallai karatun aqida abu ne mai matukar muhimmanci domin babu yadda za a yi mutum ya rayu ya yi addini kuma addinin nashi babu aqida kuma Allah ya karbe shi wajibi ne akan dukkanin musulmi da zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zama yana da aqida ingantacciya saboda haka ilimin aqida ilimi ne na wajibi ilimi ne na dole ba ganin dama bane dole ne akan kowa ya zama ne yana da ingantacciyar aqida wannan wajibi ne wannan dole ne babu makawa saboda haka karatun aqida karatu ne na dole karatu ne na wajibi ba wai karatu ne na ganin dama cewa in na ga dama zan yi shi in ban ga dama ba ba zan yi shi ba wannan babu makawa akan mu dole ne domin shine abin da zai bambance tsakanin ahlus sunna da dan bid'a tana ake bambancewa ne ne ahlus sunna wane ne dan bid'a ta babin akida tana ake bambancewa Allah ya sa mu dace to mallan ya fara da muqaddima mallan yace muqaddima gabatarwa kenan abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani abda'u bismillah ina fara wannan littafin da sunan Allah warrahmani sannan lafazin arrahman malamai sun tattauna akan menene ma'anan arrahmanir rahim da mallan yace ina fara da sunan Allah sannan warrahmani wa birrahimi sannan Allah arrahman da kuma arrahim idan muka duba littafin tafsiri wajen fassaran lafazin bismillah da kuma fassaran arrahmanir rahim ayat suratul fatiha zamu ga sabanin malamai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa lafazin arrahman abin da yake nufi shine rahamar Allah al'amma wacce ta game dukkanin halittunsa a nan duniya sannan arrahim kuma ita ce rahamar Allah wacce ta game zallan mu'minai a ranar tashin alkiyama shi yasa zamu ga ko a fasara Hausa an zo sai a ce mana arrahman ko majikan mu'minai arrahman mai kyauta a duniya arrahimi majikan mu'minai a lahira to illa iyaka ka iya cewa wannan fassarar tana dan iya cin karo da wata aya ta alqur'ani domin Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima kaga anan yake banci mu'mine yace shi rahimun ne ga mu'minai amma akwai aya suratul hajj Allah ya ce inna allaha bin nasi la raufur rahim kaga sai kawo rahim kuma yace bin nas annas kuma ta kunshi mutane da kagurai da mu'minai da musulmai kowa ya shiga ciki to da haka wasu daga cikin malamai suka ce arrahmani shine siffantuwar Allah da siffar rahama din shine arrahman sannan arrahim kuma shine kwarewan Allah wajen iya isar da rahaman zuwa ga bayinsa muna fahimta ku saboda yanzu idan muka dauki ruwan sama ai rahama ce ta Allah ku to Allah ya siffanta Allah ya siffanta da rahama a wannan babin kamar yadda yace huwal ladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi to rahamar Allah ruwan sama rahama ce ta Ubangiji to amma saboda Allah ya kware wajen isar da rahaman zuwa gare mu ba zubde ake zubar da ruwan sama kamar da bakin kwariya ba sai an fara shimfida ko a ga hadiri a ji iska a yi buguwa ɗan ruwan ma ya tashi saukowa ya fara da yayi kadan 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 har ruwan ya zo ya sauka da yawa so inda ruwan kawai zubo da shi aka yi kawai lokaci da aka kwararo shi to za a samu matsala sannan yanzu idan za a yi dare yanzu ba muna yamma ba an jiman nan zamu ga duhu ya fara shigowa maimakon duhun daren nan ya shigo lokaci daya sai a dinga samun matsala ko kuma in gari ya tashi wayewa kawai a ga haske tarwar rana ta fito to sai a samu matsala to Allah sai ya kawo mana maimakon a dinga dauke rana kamar an dauke wuta kawai a ga duhu dulum lokaci guda Allah sai ya dinga tafiyar da ranar a hankali rana na tafiya dare na shigowa wuni na tafiya dare na shigowa sual sui clashing har ma yanda manzo Allah yake cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati ash-shamsu faqad afṭara as-sā'im kaga sun ga muke nan dare ya ju ya tawo sannan wuni kuma ya juya zai san inda dare ya mishi to wasu malamai shi suka ce shine ar-rahim kwarewan Allah wajen isar da rahama sannan sai ya ce da'imil ihsani Allah mai dawwamammiyar kyautatawa ce ga bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana da kyautatawa ga bayinsa ai kathirul ata'i bil inqita Allah mai yawan kyauta ne kyautan da ba ta yankewa kyautan da ba ta karewa subhanahu wa ta'ala yace falhamdulillahi jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah lafazin alhamdu a yaren larabci shine athana'u bil lisani على الجميل الاختيار على جهة التعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا شيني كلمو من ذا كي أمفاني دسو ده هرشنك دومين كيبا موني كيكاوان أبند أكيمك وانن شيني الحمد أما أن الله ربشي أما أما أن الشريعة شيني فعل يبنى عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما واتواني أيكيني ود أكي جناشي a bisa girmama wanda yayi maka ni'imar saboda ni'imar da yayi maka ولو على غير الحامد وسواء أكان الفعل ذكرا باللسان أم اعتقادا بالجنان أم عملا بالأركان غوديا كايغا تمانغاري اوكو كينان كفادي ده هرشي كايكتا ده غبانكا sannan kuma ka kudirce a cikin zuciyanka wannan shine alhamdu shine godiya a yaren shari'a to duk sanda aka ce an yi godiya godiya tana da bukatar rukunai guda biyar na farko shine alhamid mai godiyan kenan kagan kace alhamdu nayi godiya waye godiyan kai mai magana kenan shine alhamid na biyu shine almahmud wanda ake magodiya kaga kace alhamdu lillahi godiya ga Allah kaga Allah shine mahmud anan sannan akwai mahmudu bihi almahmudu bihi da me ake godiyan shine da harshe da zuciya da kuma gabbai sannan akwai almahmudu alaihi akan me kai godiyan shine an-ni'matu wa ghayruha kenan ni'imar da akai maka me yasa kai godiyan dan an yi maka ni'ima ko dan an yi maka kaza sannan akwai sighatul hamdi da wace siga zaka yi godiya din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sigogi na godiya daban-daban akan ni'imomi daban-daban da Allah subhanahu wataala ya mana in ka tashi saka kaya ka ce allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu in ka ci abinci ka ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa inna ka sa tufafi tsohon tufafi yace alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa duka wannan godiya ne to saboda haka wannan shine sigan godiya to da haka malam yace fa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ai mustahiqqun lillahi ta'ala godiya Allah shine ya cancanta ayi mishi godiya subhanahu wa ta'ala alqadim wato shine alladhi la bidayata lahu kenan shine alqadim wanda bai da farko walaftitaha liwujudihi samuwansa ba ta da farko shine alawwalu kenan farkon da bai da farko shi kanshi farkon yayi farko ya samu Allah saboda haka Allah bai da farko shine alqadimul awwali Allah wanda yake bashi da farko shine na farkon da bashi da farko qabla kulli shay yazo shi Allah yana nan tun gabanin dukkan komai wal akhiril baqi shine na karshe mai wanzuwa shine alladhi la nihayata liwujudihi kenan wanda samuwansa ba ta da karshe babu dan da za a zo a ce babu Allah amma kowa akwai dan da za a ce babu shi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram babu dan da za a zo a ce babu Allah shine alqadim kenan sai ce adda'in albaqi shine adda'in wal akhiril baqi shine adda'in dawwaman me kenan bila tahawuli ay min ghairi taghayyurin wala tabadduli babu dan da za a ce Allah ya canza babu dan da za a ce yau yanzu mu yan adam ai tsarin da Allah ya mana tsarin la tarkabun tabaqan an tabaqin muna rayuwa ne mataki bayan mataki ko idan ka same mu dukkan mu nan shekara 10 gaba ɗaya duba haka muke ba shekara 10 watakila akwai wanda yanzu an dauko hoton ki shekara 10 an nuna mu wani za ta ce kai anya wacce ce kuwa saboda me siffanta ya canza halittarta ta canza ta ƙara kiba ta ƙara tsayi ko wani abu makamancin haka to ashe kenan shi Allah kuma baya canzawa ba a cewa Allah ya ƙara tsayi ko ya ƙara kaza ko ya ƙara kaza shine bila tahawuli kenan ai la tabilata ghayrin wala tabaddu Allah bai canzawa saboda masu canzawa mai canzawa shine al-makhluqu lil khaliq ai mu ɗan adam mu ne muke canzawa Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba mu ne da muke cikin rauni na jarirantaka daga rauni na jarirantaka an haife ki lokacin ba abin da kake iya yi makanka har a koma matakin kana rarrafe har a koma ana koya maka tafiya ta taka ka faɗi har ka zama saurayi kana iya ɗiba da gudu daga ƙarshe tafiya in tayi tafiya kai ma ka sake komawa gidan je inda aka faru to wannan shine mutane amma shi Allah ba bai canzawa muna fahimta ku to sai malam yace thumma salatu wassalamu sarmadan ala an-nabi khairi man qad wahada yace thumma salatu thumma harfu aqfin litartib bayan duk abinda aka ambata an yabi Allah an fara da godiya ga Allah bayan nan sai yace as-salatu wato as-salatu menene ma'anan as-salatu shine addu'a bi khairi addu'a na alheri dukkanin wani alheri da dangogin sa gaba daya ya tabbata wassalamu shine at-tahiyatu wal in'am gaisuwa dukkan gaisuwa da tarin ni'imomi gaba daya su tabbata sarmadan wato da'iman dawamammu kenan su tabbata ala nabiyyi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khairi man qad wahada mafi alherin wanda ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ai khairu khalqillahi kenan mafi alherin halittan Allah babu wani wanda ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da yake da alkhairi irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine mafi alheri ai afdalu man abada Allah ta'ala wa aqarra bil wahdaniyyati mafi alherin wanda ya bauta ma Allah kuma ya tabbatar ma Allah daga kadaita kansa subhanahu wa ta'ala wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa alihi sune alul baiti alul baiti kuma sune iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama da ƴan uwansa na jini waɗanda suka musulunta a cikin su wanda sune alu ja'fari da alu aqil da wato akwai iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babban ƴaƴan babbanninsa irin su Abbas irin su Aqil irin su Ja'far irin su Abu Talib waɗanda suka musulunta a cikin su to sune ake kiran su da alul baiti wa sahbihi da sahabbansa sahbihi jam'i ne na sahabi kenan as-sahabi shine mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama musliman wajtama'a bihi wa mata musliman shine wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana musulmi kuma ya mutu akan musulunci wannan shine sahabi to aqidar ahlus sunna anan ta sha bamban tana tawassudi tsakanin aqidu miya guda biyu akwai aqidan nasibawa akwai aqidan rafidawa wanda muka fi sani su da ƴan shi'a su aqidan nasibawa na wasib a aqidar su zallan sahabbai suke so banda alul baiti su kuma rafidawa ƴan shi'a su kuma zallan alul baiti suke so banda wa banda sahabbai a cikin alul baitin ma sai suka kebance suka ce sayyidina ali da fatima kawai suke so a cikin ƴaƴan fatima kuma sai suka kebance suka ce husaini kadai suke so sauran fa duk cikin ƴaƴan manzo Allah duk sun yi watsi da su sannan a cikin iyalan annabin da suka ce in an tashi son iyalan annabi suka ce kuma minus matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aka ce mutum kawo iyalanka sai aka ce banda matanka kai an yi shi mai suwa iyalan to kai na aka samu iyalan ba matan saboda haka mu kuma ahlus sunna salafiyuna mu muna tsakatsake ne muna son ahlul baiti muna kuma son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqidar mu saboda haka yace wa alihi wa sahbihi kaga ya hada mana biyu make da iyalansa da sahabbansa wa man tabi'i da dukkanin wanda ya biyo baya ya bi sabila dinil haqqi hanyar addinin gaskiya ghaira mubtadi'i wanda bai kawo bid'a a cikin addini ba ai la ya ati bi umuri la dalila alaiha wanda baya kawo sababbi fararrun al'amuran da babu dalili a ciki domin bid'a a larabci malamai sun ce ma kana muhtara'an ala ghairi misalin sabiq duk abinda aka kirkiro shi ba tare da an kwafo shi daga wajen wani ba to sai a ce an yi bid'a shi yasa Allah da ya halicci sammai da kasai ba tare da ya kwafa daga wajen wani ba sai kira kanshi da me badi'us samawati wal ardi kaga badi' daga kalmar al bid'atu kenan shine ya kirkire halittar sammai da kasai ba tare da ya kwafo a wajen wani ba amma a shari'a in aka ce bid'a shine ma uhditha ala khilafi amri shari' dukkanin abinda aka kirkiro shi sabanin umarnin mai kawo shari'a shine Allah da ya turo shari'a ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idan ka duba littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a da littafin al-i'tisam na imamu shatibi daga sun kawo bayani akan ta'arifi na bid'a ibnu fodi yace ma'anan bid'a shine tariqatun fid dini muhtara'a tudahi shari'a yuqsadu bis suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi ta'ala wata farariyar hanya ce sabuwa kirkirariya a cikin addini wanda duk wanda ya rike ta zai ce maka ba komai yasa rike ta in ba neman me in ba neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba saboda haka wannan shine bid'a da haka mallai ce duk wanda ya bi hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya kirkiro bid'a ba a cikin addini to shi ma amincin Allah ya tabbata gare shi to mallan yanzu ya gaya mu ya gama mana da mukaddima ko zai fara kawo mana sifofin Allah subhanahu wataala sai ce al ilahiyatu wato abubuwan da suke da alaka da Allah tabaraka wataala sai ce wa ba'du bayan haka fa'lam ka sani bi wujubil ma'rifati wato ka sani wannan abubuwa ne wanda yake dole ne wajibi ne akan ka san su min wajibin lillahi 20 sifa Allah yana da wasu sifofi guda 20 na wajibi to nan wajen ne asali inda wasu daga cikin malamai suke ce akwai aqidan asha'ira a ciki domin saboda idan mun dauki kamar littafin qawaidi zamu ga akwai sifofin da an kawo sai a ce wajibatul lillahi ta'ala ko wadannan sifofin sai a ce ja'izatul lillahi ta'ala ya ce wajibi ne ga Allah madaukakin sarki to anan ne wasu daga cikin malamai suke ganin cewa kaza wajibi ne ga Allah dole ne ba kidar ahlus sunna bace saboda haka nan ne wasu daga cikin malamai suke ganin wannan yayi kama da aqida ta asha'ira sannan da yace lillahi 20 sifa ya takaita sifofin Allah cewa guda 20 anan wasu daga cikin malamai suke ganin nan ma akwai wani abu na sifa ta asha'ira domin sifofin Allah ba wanda yake kiyaye su dan ka karanta kamar littafin al-aqidatul bahawiyya zaka ga imamu bahawi al-imamu ahmad bin muhammad ibnu salama al-bahawi zaka ga ya kawo cewa shi Allah la tudrikuhul afham kwakwale da tunani ba sa iya riskan Allah kwab da kwab sai dai kawai ka san abinda Allah ya sanar da kai sauran da bai sanar da kai ba ka ce Allahu a'lam shi yasa zamu ga hatta sunayen Allah annabi cin addu'o'in da yake kan ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika sai ce aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak kina a cin sunayen Allah akwai wanda ba wanda ya sani in ba Allah ba ba wanda ya san wannan sunan in ba Allah ba saboda haka to nan ne wasu daga cikin malamai suke ganin cewa akwai wani bangare na wato aqida ta asha'ira a ciki saboda haka sai mu kiyaye mu sanya alama a wannan wajen shine sai ce sifofin Allah subhanahu wataala yayi kawo su cewa Allah yana da sifofi guda 20 sai ce fallahu mawjudun Allah samamme ne shi tuntuni akwai shi shi Allah tuntuni akwai shi to nan ma wasu daga cikin malamai suna ganin da yace mawjud ya kawo shi ne ala wazni maf'ul duk abinda aka ce maf'ul kuma dole ya samu fa'il ko an ce wato maktub rubutacce to dole akwai wanda ya rubuta shi maqtu' yankake dole akwai wanda ya yanke shi to anan ne sai yace fallahu mawjudu Allah samamme ne ya kawo shi ala wazni maf'ul to sai wasu daga cikin malamai su ganin to waye samar da Allah to amma dai kowa ya sani cewa a larabci akan yi amfani da lafazin mawjud in nace ana mawjud ina nan waye kawo ni na kawo kaina ana mawjud ina nan so ba dole sai an bukaci cewa akwai wani wanda ya dauko ni ya kawo ni ba gani nan dai nazo ina nan saboda haka to ba wai yana nufin akwai wanda ya samar da Allah ba a'a yana nufin Allah yana nan samamme ne shi shine ce fallahu mawjudun qadimun sannan Allah yana nan tuntuni kamar yanda muka ji a cikin muqaddiman da ya kawo cewa Allah subhanahu wataala yana nan tuntuni wallahu mawjudun qadimun baqi Allah dawwamamme ne shi kage mun samu sifofi uku anan ku mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil idlaqi Allah ya saba ma halittunsa gaba daya babu wata siffar Allah da take kama da siffa ta halittun Allah subhanahu wataala to anan akwai tambaya mallan ya ce anan sifofin Allah duka sun saba ma sifofin halittu to amma idan muka dauki wani abu kaman cikin Qur'ani zamu ga kamar akwai siffofin Allah da yake kama da siffofin mutane amma a karan farko kafin mu ji bayani misali Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi sai ce inna Allah kana sami'an basira Allah mai ji ne Allah mai gani ne kaga ya kira kanshi da sami'an basira kuma da yazo siffanta dan adam ma sai ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi sai ce faj'alnahu sami'an basira kaga a can Allah ya kira kanshi shi Allah sami'an basira ne anan kuma ya ce dan adam shi ma menene sami'an basira ne Allah na ji na gani dan adam ma na ji na gani to anan kuma malam ya ce mana mukhaliful lil khalqi bil itlaqi ba ma malam ba Allah ma da kansa a cikin alqur'ani ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abun da yake kama da Allah to ya yi ginin zamu yi na'am sai mu ce ji da gani suna ne na ji da gani dan adam da Allah suka yi tarayya akai amma siffan ba iri ɗaya bane shine mukhalifun lil khalqi bil itlaq Allah ya saba mu halittu bai kama da halittu ta kowace fuska dan adam na ji na gani Allah na ji na gani amma jin Allah da ganin Allah ba irin na dan adam bane ba irin dan adam bane eh domin yanzu misali daga nan Gombe sai a bakin titi ka daga kanka ka gani zaka hango yola eh me yasa ba zaka hango yola ba eh ba ni sai ba a kusa take abin da yasa ba zaka hange ta bane ganin ka ne yake da na ƙasa ba wai kai nisa bane a daga saman bakwai Allah bai hangen yola ina hango to daga saman bakwai zuwa yola da kuma Gombe zuwa yola ne fi nisa daga sama zuwa yola amma me yasa Allah yake ganin yola daga sama saboda ganin shi kamilallen gani ne muna fahimta ku shi kuma dan adam ganin sa na da na ƙasa sannan shi dan adam da jin sa da ganin sa akwai abin da yake ƙara musu kaifi akwai abin da yake rage kaifin su yanzu ba muna cikin haske ba ai muna gani ko ba toci amma ba mu nan da awa biyu in ba kunna kwamfutula ba za mu ga komai ba saboda haka kai dan adam duhu na rage maka gani haske na ƙara maka gani yanzu gashi na daga murya ta ga loudspeaker kowa yana ji in na kashe loudspeaker nan wasu ba za su ji ba in na koma gefe da Malam Zalik muka yi magana ba za ku ji ba me yasa saboda jin ku na da nakasa in an yi ƙasa da murya jinka na raguwa in an ƙara daga murya fa jinka na me na karuwa amma Allah ya ce mi sawa'un minkum man asalla alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakfin bil layli wa saribun bin nahar kaga shi Allah ba bambanci shi yasa in ka karanta tafsirin Ibn Kathir karkashin fadin Allah ta'ala wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ya kawo bayani cewa su Abu Jahalin ne suke sukan zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi labari Jibril ya kawo wahayi cewa da Abu Jahalin da wane sun zage ka to sai suka ce nan gaba in za ku zage shi ku yi kasa kasa da murya saboda kar Allah sai ji ballanta na ya faɗa masa to suna faɗin haka sai Allah ya saukar da ayar ce wa asirru qaulakum aw jaharu bi in kun ga dama ku bayyana magana ku yi ta a fili in kun ga dama ku boye ta ba ma maganan da aka yi ta a boye ba yace innahu alimun bi dhati sudur wacce take cikin zuciya ma Allah ya sani eh maganan da bata ma fito ba tukunna Allah ya san ta ballanta na wanda ta fito saboda haka kaga jin Allah da ganin Allah ba iri ɗaya bane da dan adam to shine yace mukhalifun lil khalqi bil itlaqi Allah ya saba ma halittu wato ta kowace fuska babu ta inda Allah subhanahu wata'ala yayi kama da halittunsa babu a in kana so ka fahimci abun a fili yanzu kamar misali mu ba mutane bane ba muna da kai ba idan mutum ya kalle ce ya kalle ke ce dubi kanki kamar na akuya me yi miki yabo ko zagi amma kan naki ai kai ne ko kan akuya ba shi ma menene
kai ne
amma me ya bambanta su siffa siffan ya bambanta ko an samu bambanci ta wajen me an samu bambanci ta wajen siffan saboda haka wannan sai ya nuna mana ashe ana iya samun sabani suna yayi kama amma siffan ta yi me
siffa ta bambanta. Mun fahimta ku? Sai ce wa qa'imun, Allah madaukakin sarki tsayayye ne shi, shi ne alqa'im, alqayyum kenan. Alqa'im ko ka ce alqayyum shi ne qa'imun bi nafsihi muqimun li ghairihi kenan. Allah shi ya tsayu a karan kansa, sannan shi ke tsayi da saura, shi ke kula da kowa. Ghaniyun, Allah mawadaci ne, wadatar Allah kuma ginal mutlaq ne, sakakkiyar wadata ce, ya wadata ta kowace fuska. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Amma wadatan dan adam, wadatan dan adam tana da nakasa, domin wato talauci na iya zuwa gabanin wadatan, ko kuma talauci ya biyo bayan wadatan. Dole dai kafin ka wadatu sai ka talauci, sai ka yi talauci, ko kuma ma wata kila bayan ka wadata daga baya talauci ya biyo baya. Amma shi Allah fa talauci, shi wadatansa bata da barazana, talauci bai taba kai mata farmaki ba, kuma ba zai taba isowa inda wadatan Allah yake ba. Shi yasa yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, sai yace wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah mawadaci ne, shi wadatacce ne, bai da bukatan kowa, bai da bukatan komai. Sai yace wa wahidun, Allah shi kadai ne makadaici, bai da abokin tarayya. Qul huwallahu ahad. Wa hayyun, Allah rayayye ne shi, alhayyul qayyum kenan. Allah rayayye ne shi. Wa yace qadir, Allah mai kaddarawa ne, yana da kaddara, shike kaddara dukkanin abin da za su faru a duniya. Wannan wajibi ne akan dukkan musulmi, yayi imani da kudiran Allah subhanahu wataala. Allah yana da kudira. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Saboda haka wajibi ne mutum yayi imani da cewa Allah yana da kaddara. Allah yace wa in min shay'in illa indana khasa'iruhu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum. Allah yana kaddara abubuwa, kuma komai yana gudana ne da ikon Allah subhanahu wataala. Sai ce murid, sannan Allah subhanahu wataala yana da irada, yana da irada, shine yace fa'alul lima yuridu. Allah shi ke aikata abin da ya ga dama. To a wannan babin akwai abubuwa guda uku: akwai kudura, akwai irada, akwai mashi'a. To akwai waɗanda suka halaka a wannan bangare guda uku. Duka waɗannan da irada, al-qudra shine iko akan komai kenan. Allah yana da kudura akan komai, babu abin da zai wato ainihin gagare Allah. Wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama, babu wani abu a sama da ƙasa da zai gagare Allah. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, babu wani abu da zai gagare Allah a sama da ƙasa. Shine kudura kenan. Allah yana da iko akan komai. Sannan kuma murid, Allah yana da irada, ganin daman abu ya faru. To anan akwai bangarori guda uku, bangarori biyu batattu, sai da tsakiya kuma ahlus sunna. Bangaren farko su ne ake kira da al-qadariyya al-jabariyya. Al-qadariyyatul jabariyya su aqidar da suke tafiya akai ita ce, tunda an ce komai na faruwa ne bisa kaddaren Allah da ganin daman Allah da ikon Allah, to sai su jingina ma Allah hatta miyagun abubuwa in mutum yayi. Kamar misali, idan mutum yayi zina sai su ce to Allah ne ya kaddara masa yayi zina, da Allah bai ga dama da ba zai ba. In mutum yayi shagiya, Allah ne ya kaddara mishi shagiya, saboda kar ka zarge shi, kaddaren Allah ce. Inda Allah ya ga dama ai ba zai shagiya ba. Akwai su kuma qadariyya, qadariyyatun nufa, kaga daga annufa annafiyu kenan ko qadariyya, su masu korewa. Sai su ce to bai kamata a ce Allah ya san za a yi mummuna abu kuma ya bari an yi ba, saboda haka Allah bai da kaddara. Haka duk abin da kaga dan adam yayi, to kai ganin daman sa ne, ba kaddaran Allah. To mu kuma ahlus sunna da muke tsakiya, sai muka ce abin da ya kamata ku gane shine da al-irada da al-mashi'a din. Akwai mashi'a kauniyya, akwai mashi'a qadariyya. Mashi'a kauniyya shine yadda Allah ya tsara duniya ta gudana, shine mashi'a kauniyya. Mashi'a shar'iyya kuma shine yadda Allah yake so bayi su rayu, halal da kuma haram, abinda Allah ya halatta da abinda Allah ya haramta. To ka'ida ita ce ba a kafa hujja da mashi'ar Allah kauniyya akan saba masa. Duk abinda kai in aka ce maka haram ne me ya haramta shi shine mashi'atullahi shar'iyya tsarin Allah ne shari'a shine ya halatta shi ko ya haramta shi amma ba kauniya ba muna fahimta ku saboda haka in mutun yazo yace ai Allah ne ya kaddara in yi kaza sai ya ce eh Allah ne ya kaddara amma Allah yana so kai Allah baya so to dole ka bari misali ba Allah ne ya halicci Fir'auna ba shi ya kaddara masa rayuwarsa duka tun daga haihuwarsa har mutuwarsa amma ayyukan da Fir'auna yayi Allah yana son ayyukan Allah baya son ayyukan to ashe Fir'auna ya rayu kaddaran Allah ce kauniya amma ayyukan da Fir'auna yayi Allah baya so a kaddaransa me shar'iyya saboda haka ba za ka kafa hujja da kaddaran Allah shar'i kauniya wajen saba masa ba dole sai dai kai amfani da abashi'atullahi الشرعية كو إرادة الله الشرعية أما باكونية با الله يسامنا بهم داك دولة نموتن يا يقول هذا ونن
ونوري
أنا وجيني دي كما تقول لشي سوسي سيتي عالم بكل شيء الله يسام دكم كومي با أبن دي كي فاروا با داردا سنن الله سبحانه وتعالى با سيتي سميع البصير والمتكلم الله سميع نيشي Allah mai ji ne shi yana jin komai kamar yadda muka ambata dazu jin Allah ji ne wanda yake da kamala kuma idan aka ce jin Allah Allah na ji mu kiyaye bambanci tsakanin jin mu da jin Allah shine mu jin mu yana bukatan wasiba yanzu in nayi magana kuna ji na ta wace hanya ta kunni in aka ginti le kunnan ka yanzu zaka ji abin da na faɗa ashe dole kai kana buƙatar adatu sami kana buƙatar abin da na'uran da zai ji yadda kai maganar da aka faɗi amma shi Allah baya buƙatar wannan wasi ba din Allah baya buƙatar wannan muna ganewa ko yanzu in ka toshe kunnan ka ba zaka ji me yake cewa ba saboda me saboda wato na'uran da zai sa ka ji din kai me ka toshe shi saboda haka ba zaka ji me yake faɗi ba to amma shi Allah baya da buƙatar haka Allah bai da bukatun haka shi yasa zamu ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswata Nana Aisha tace jinjina da godiya ta tabbata ga Allah da jinsa ya yalwaci dukkanin sautuka gaba daya yace laqad ja'atil mujadilatu khawlatu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama khawla bintu hakim ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama tana wato tattaunawa da annabi game da mijinta tukallimuhu tana magana da shi wa ana fi nahiyatil baiti ina wani lungu a cikin ɗakin ɗaki ɗaya muke ciki da su ma asma'u ma taqulu amma bana jin me take cewa can kawai fa anzalallahu azza wa jalla qad sami'a allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha sami'un basir sai ga aya nan Allah ya ce duk maganar da kuke yi nan Allah ya ji ita kuma tana ɗakin fa ba ta ji saboda an yi ƙasa da murya lokacin magana sannan sai ya ce albasir Allah mai gani ne shi to shi ma gani sai mu ɗauki irin bayanin da muka yi akan as-sam'u domin shi ma albasaru mu namu yana buƙatun adatul basar da me zaka gani din yanzu makahu yana gani bai gani saboda me saboda idan nashi ya shafe baya gani eh shine an ce da makawo zaka yi dare bai ce to ai duk daya eh shi da yayi dare da bai yi dare ba duka ne duka ɗaya ne a wajen shi duk dulum ne saboda shi bai gani saboda haka shi adatul basar din sa a shafe yake so mu ɗan adam kafin mu gani muna buƙatar na'uran ganin shine idan shi kuma Allah bai buƙatar haka baya buƙatar haka saboda haka to anan zamu fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala kamilalle ne shi ta kowace fuska saboda haka yace sami'unil basiru wal mutakallim sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana kuma irin magana da ta dace da zatin sa eh dan Allah ya tabbatar mana cewa Allah yana magana wa kallama Allahu Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sai ce minhum man kallama Allah daga cikin manzannin Allah akwai wanda Allah ya yi magana da su daga ciki akwai annabi Musa daga Allah ya ce falamma ataha
nuriya ya Musa inni ana rabbuka takhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwan kaga Allah yayi magana kuma ran tashin alqiyama ma Allah zai magana alqur'ani kuma dama magana Allah wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kaga wannan magana ce ta Allah saboda haka Allah yana magana magana wacce ta dace da siffansa shine wal mutakallimu kenan sai yace lahu sifatun sab'atun tantazim Allah madaukakin sarki yana da wasu siffofi guda bakwai bayan waɗannan tantazim wanda zai jero su ai mutataliya wanda za su biyo baya ga sunan ajira kamar haka na farko yace fa qudratun Allah yana da kudura mun yi bayani yana da iradatun sam'un basam'un basar yana da irada shine yana da kudura yana da iko akan komai yana da irada yakan so faruwan abu yana da sam'un ji yana da basar gani hayatun yana da rayuwa Allah rayayye ne shi baya mutuwa al-ilmu Allah yana da ilimi kalamun istamar Allah subhanahu wata'ala yana magana Allah yana magana to anan malamai suna cewa siffofin Allah subhanahu wata'ala sukan kasu zuwa gida hudu na farko shine qismun la yata'allaqu bi shay akwai bangaren da bai da alaka da komai kamar rayuwa ko ba mutane akwai Allah shine Imam Bahawi yake fadi a cikin Al-Aqidatu Bahawi yake cewa shi Allah istahaqqa ismal khaliqi qabla khalqihim wastahaqqa ismal bari qabla insha'ihim tun gabanin ma Allah ya halicci mutane to sunan shi mahalicci tun gabanin ya halicci kowa ya cancanta a kira shi da mahalicci kamar al-wujud wal qidam wal baqa samuwa da wanzuwa siffa ce ta Ubangiji bai da alaka da komai ba sai komai ya faru kafin wannan zai faru ba sannan akwai bangare na biyu shine qismun yata'allaqu bil mumakkinat shine bangaren da yake da alaka da abubuwa masu faruwa shine kaman al-qudratu wal irada iko kana ka ce Allah na da iko akan kaza kaga ikon sa na da alaka da kaza din kenan to kaga wannan yana da alaka da abubuwan da suke faruwa kenan sannan akwai qismun yata'allaqu bil mawjudat akwai bangaren da yake da alaka da halittu kaman as-sam'u wal basar Allah yana jin mutane da halittunsa yana ganin halittunsa baki daya akwai qismun yata'allaqu bil wajibati wal ja'izati wal mustahilat bangare wanda yake da alaka da abubuwan wajibai da abubuwa masu yiwuwa da ma waɗanda ba za su yiwu ba kaman al-ilmu ilimi Allah ya san komai da abin da zai yiwu da ma wanda ba zai yiwu ba duka Allah ya san da su Allah ya san komai. To wayannan siffofin da ya kamata mu kula da su ba su ne kadai siffofin Allah ba kamar yadda na ambata. Cewa wasu daga cikin malamai suna sukan wannan maganar cewa da malam ya ce Allah na da siffofi guda 20 cewa ta yi kama da aqida irin ta Asha'ira. Amma wannan ba su ne iya siffofin Allah ba. Allah yana da siffofi ma waɗanda bai sanar da kowa ba cikin bayinsa. Subhanahu wa ta'ala muji gaba sai ce waja'izun bi fadlihi wa adlihi Allah subhanahu wa ta'ala wato yakan yi kyauta da falalansa da adalcinsa tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi da falalan Allah da adalcin Allah yakan iya cikin ganin damansa ja'izun tarkun li kulli mumkinin duk abin da zai iya faruwa din to Allah in ya ga dama kuma zai iya bare shi ka fi ilhi kamar yadda in ya ga dama zai yi komai haka in ya ga dama kuma zai iya barin komai in ya ga dama komai zai iya barin komai kuma in ya ga dama shine yace waja'izun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi ilhi saboda adalcin Allah da falalan Allah to Allah yana iya yin komai yana kuma iya fasa yin komai to anan malam ya kawo mana fadlullah da kuma adlullah Allah yana da falala Allah kuma yana da adalci Allah yana da falala Allah yana da al-adlu al-fadlu ma'anansa shine al-karamu kenan shine ziyadatul ihsan
wato mutun ya kyautata don an tashi saka masa sai a ƙara masa ai masa haddaka lil ladina ahsanul husna wa ziyada wannan wa ziyada din falalace ta Allah sannan al adlu shine iba'u kulli dhi haqqin haqqahu duk ma abocin haƙi a bashi haƙin sa to abinda zamu kula anan shine babu wanda zai gamu da adalcin Allah kuma ya kai labari duk wanda kaga ya tsallake to falalan Allah ne amma adalcin Allah indai da adalci ne ba za ka tsallake ba saboda shi adalcin Allah abinda bature ke ce masa tit for tat ne duk abinda kai ba daga kafa kawai in kai zunubi daya ba za a ƙara ma ko dai ba kuma wannan ɗin ba za a goge shi ba wannan shine adalci amma ka adalci kenan kar a ƙara maka kar a rage amma falalan Allah shine in kai mara kyau a yafe in kai mai kyau a ninka to wannan shine falalan Allah kenan eh to duk wanda kaga ya haye to fadlullahi amma duk wanda aka ce za a yi masa adalci kan ba zai kai labari ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da nana Aisha man husiba uzzi wanda aka masa hisabi za a mai azaba tace a to ba Allah yace fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba akwai wanda za a masa hisabi mai sauki yace wannan shine al-abd abu jiro da zunubin mutum a cewa ne Allah ya ce wani kayi kaza nace karka ce Allah nayi kaza kaki bayan nace kai eh hasan na rufa maka asiri a duniya ko eh to wuce ka tafi abunka to wannan shine falala kenan eh haka za a yi mini insha Allah ta'ala wannan shine falala kenan eh ko kuma kuna so a roka muku eh to Allah ya bamu baki daya Allah ya hada mu da falalansa amma sai ya ce mata mannuqishal hisaba uzzib duk wanda aka ce za a mai munakasha komai sai an duba to ba zai kai labari ba in aka ce komai sai an duba to nan kuma an samu matsala Allah ya tsare mu daga wannan hisabi dan haka malam yace shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da ja'izun bi fadlihi wa adlihi tar kulli mumkinin kafi'ilihi to yanzu malam ya gama kawo mana sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo a cikin nan yanzu kuma zai fara mana bayani akan annubuwat ko kuma ka ce al-anbiya wal rusul wato annabawan Allah subhanahu wa ta'ala al-wajibu fi haqqir rusuli wal mustahil wal ja'iz yace arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana arsala anbiya Allah ya aiko manzanni annabawa masu tarin yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su ya aiko annabawa ya kuma aiko manzanni waɗanda Allah ya ba mu labarin su a cikin alqur'ani ya ba mu labarin annabawa guda nawa guda 25 sai yace su waɗannan annabawan da Allah ya aiko su zawi fatana ya aiko su wato suna da ma'abota fabana ma'abota zakaul aqal shine kaifin tunani kenan da kaifin basira wa tafahumuhu li jami'il umur da yadda suke fahimtar dukkanin al'amura gaba daya to wannan shine zawi fabana duka annabawan Allah gashi sun iya jawabi kuma suna da kwakwale shi yasa in kana karanta kissoshin annabawa da irin wahalan da suka sha da irin maltanan da mutanen su suka yi ta musu daga in ba ma'abocin ma'abota kaifin tunani da basira ba da tun farko sun rusa da hawan yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yaje ba'i aka jefe shi aka fasa masa kai aka karya masa hakuri aka yi masa jinajina kaga wani ai ba zai koma ba annabi nuhu yaje wa'azi a sumar da shi ya farfado kuma ya ci gaba da wa'azi in ba annaba ba zai iya wannan aikin kaga ni dai yanzu aka ba ni labari ga wani garin an je wa'azi ana sumar da mutum wallahi ba zan ma fara zuwa ba baran ma fara zuwa wallahi ai mu da ma ire-iren mu sai an yi shimfiɗa ne sai mu zo mu ta taratsi a sama sai an yi shimfiɗa tukunna amma an ji a sumar da ni in ka dage sai ka tafi wutakan bayan barka ka tafi wutanka ba ba shikenan ba an je in kare da waɗanda za su dinga jin wa'azi idan an yi amma ka ga annabawan Allah ka suka yi haƙuri a dake su a jefe su a faffasa musu kai a yi musu jina-jina amma mu yanzu kaga ba za mu iya ba eh ko ba laifi bane din nace ina tsoron je wa'azi a sumar da ni ba laifi bane annabi Musa ma da aka tura shi wajen Fir'auna mai fara cewa rabbi inni akhafu an yaqtulun rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an ya qatulun yace Allah ina tsoron kansa kashe ni din na san na musu laifi Allah sai yace a'a fa zahaba bi ayatina inna ma'akum muslimun ku tafi eh zan kiyaye ku to kaga ni kuma ban kai dadan yadda zan yi magana da Allah ba saboda kaga aka ce wannan garin ana sumar da masu wa'azi sai mu ce to sai hakuri su dinga jin mu ta social media eh kaga su annabawan Allah da wifa bana ne suna da kaifin tunani da basira sannan kuma yace bisidiki Allah ya aiko su da gaskiya annabawan Allah dukan su masu gaskiya ne wa tabligh sannan sun isar da sakon wal amana da kuma amana ga gaskiya kamar yadda Allah ya ce wa sadaqallahu wa rasuluhu a wani wajen ce bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin duka annabawan Allah da manzannin Allah duka masu gaskiya ne sannan wa tabligh suna isar da sako zuwa ga mutane Allah ya ce mu annabi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata kaga duka sun isar ba wanda bai isar ba sannan wal amana dukan su suna da amana babu annabin da yake haini shi yasa kowanne annabi in yaje wajen mutanen sa zaka ji cikin abin da yake ce da su shine inna lakum rasulun amin ni amintacce ne manzo ne amintacce a gare ku sannan waja'izun fi haqqihim min arad bi ghairi naqsin ka khafifil marji malam yace waja'izun fi haqqihim abu ne mai yuwa a haƙin annabawa min arad na wani abin da kan iya bujirowa bi ghairi naqas ba tare da darajar su ta naqasu ba akwai abubuwan da suke siffofi ne na ɗan adam suna iya faruwa da annabawa amma hakan baya rage musu daraja sai ce ka khafifil marad kamar irin rashin lafiya annabawa suna iya yin ciwo suna iya yin rashin lafiya to yanzu duk annabawa sun yi rashin lafiya sai a ce shikenan sun samu matsala ko sun samu naƙasa ko tawaya ba haka bane rashin lafiyansu baya rage musu daraja a wajen Allah dan sun yi rashin lafiya saboda a siffa ta halitta annabawa ɗan adam ne su ɗan adam ne qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum kaga Allah ya ce duka manzanni suka ce mu ba komai bane da ma face mutane irin ku annabi ma Allah ya ce da shi qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ni mutun ne irin ku abadin halitta amma akwai bambanci tsakanin annabi da sauran mutane shine shi annabi yuha ilayhi ana masa wahayi mu kuma ba mana wahayi duk wanda yace ma an masa wahayi ƙarya yake wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala allah duk wanda yace an masa wahayi bayan manzo allah ƙarya yake eh saboda haka su annabawa kasu da amana saboda haka malam yace to akwai abubuwan da kan iya faduwa ya faru da su wanda yake baya rage musu wani abu na nakasa baya kara musu wani nakasa ko ya rage musu wata daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ayya tabbata hadisi manzo Allah ya yi rashin lafiya ko manzo Allah ma ayya mutu ne da ni da jinya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace ismatuhum al-ismatu fil lugha shine mutlaqul hifz wato kariya da suke da shi daga Allah wastilahan shine hifzillahi lahum min adh-dhanbi ma'a istihalati wuqu'ihi فالانبياء والرسل عصمهم الله تعالى من ارتكاب الذنوب الصغائر والكبائر قبل البعثه وبعدها سو انباوان الله دكان سو بس تبا سابا ما الله با تون غباني ايكو سو انباوا هر باين ايكو سو با وني انبي دي تبا يين ذنوبي كو كرامي كو بابا انباوا با ساي شيني اسما كينان annabawa dukan su ma'sumai ne kasailil mala'ika yadda ka san mala'ikun Allah ai la ya'shuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun to haka annabawa suke ba sa saba ma Allah wajibatu dole ne ka tabbatar musu cewa su din ma'sumai ne ba sa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa fadalul mala'ika sannan wajen daraja annabawa suna sama da mala'iku wajen daraja annabawa sama suke da mala'iku saboda haka ai har ma malamai suna tattaunawa ma cewa ba ma annabawa ba tsakanin dan adam mai biyayya da mala'ika wane ne yafi daraja a wajen Allah wasu malamai suna ganin dan adam saboda shi mala'ika dama halittar sa wato biyayya ma Allah a haƙin mala'ika ne dabi'a ce jabaliya
tun farko haka Allah ya halicce shi akai baya saba ma Allah shi kuma dan adam Allah ya sike masa zuciyarsa innan nafsa la'amaratu bisu zuciyar tana umaltansa da mummunan abu amma kuma abin da zai sa yabi a yabi Allah yabi dokokin Allah shine tsoron Allah saboda haka an saka shi a tsakiya tsoron Allah na jin shi son zuciya da shedan ba kuma na ne na jin shi saboda haka biyayyan dan adam biyayya ce hada da ijtihadi sai an yi kokari an dage tukunna kafin ya iya zagewa wajen yi ma Allah subhanahu wataala biyayya saboda haka malam yace ismatuhum kasailil malaika wajibatun wa fadalul malaika sai ce wal mustahilu diddu kulli wajibin fa fadli 50 bi hukmin wajibi yace wal mustahil ay yajibu ala al mukallifi an ya'lama ma yastahilu fi haqqi Allah ta'ala wa huwa diddu kulli sifatin wajabat lillah wal mustahil abinda bai dace ba shine wato duk wata siffan da ta zama dole a siffanta mu Allah to aka sinta kishiyanta kuma shine al mustahil abinda bai dace ba ga Allah wal mustahil diddu kulli wajibi abinda ba zai yu ba to shine kishiyan wajibi fa fadli 50 bi hukmin wajibi malam yace ka kiyaye akwai siffofin guda 50 wadanda ba su dace ga Allah subhanahu wataala ba wannan na wajibi ne to anan nan gabar ma wasu malamai suna jingina wannan gabal da cewa tayi kama da aqida ta asha'ira domin lafazin al mustahil da malam ya kawo al mustahil kuma shine abinda ba zai yu ba to in an tayi siffanta Allah kuma bai kamata a siffanta shi a ce akwai abinda ba zai yu ba a wajensa sai dai a ce akwai abinda bai dace ba a siffanta shi Allah da shi amma a ce ba zai yu Allah ya siffanta da shi ba to shi Allah ba a ce kaza ba zai yu gare shi ba tunda yace shi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai kamar yanzu misali wallahi mathalul a'la Allah rayayye ne shi baya mutuwa yanzu ai kaga mu ɗan adam bai kamata mu siffanta mu Allah mutuwa ba ku to amma shi Allah in ya so ya mutu ba zai yu bane zai yu ko to bai kamata an zo cewa Allah ba zai mutu a ce ba zai mutu ba a ce masa mustahil don mustahil shine abinda ba zai yu ba to shi kuma Allah babu wani abin da yake mustahil a haƙin Allah komai mai yuwa ne a haƙin Allah har abinda ba zai faru din ba ma Allah ya san shi inda ma zai faru ya zai faru Allah ya sani eh wannan wani karatun yayi nauyi ko lalle eh Allah ya san me zai faru yaya zai faru yaushe zai faru ya kuma san abinda ba zai faru ba inda zai faru din ma yaya zai faru duka Allah ya sani eh duka Allah ya sani shi yasa in ka duba karkashin tafsirin malamai na ayatul suratul an'am da Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhuna min qablu walaw ruddu la'adu limanhu anhu kaga kafirai ne da aka sa su auta sai suka ce inda gasi suka ce suna roƙon Allah a dawo da su ya laita na nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin in an dawo da mu za mu kadita ayin ubangijin ba za mu zama masu imani to shine sai Allah ya ce walaw ruddu la'adu limanhu anhu innahum lakadibun inda ma za a dawo da su din to zai yi a dawo da su ba zai yi a dawo da su ba to sai Allah ya ce to inda ma za a dawo da su din to la'adu limanhu anhu da abinda aka hana su din shi za su sake yi kaga yanzu dawowa da su din ba zai yi ba to amma Allah ya faɗi abinda ba zai yi din ma in ya faru ya zai faru in an dawo da su din ma ba za su yi ba amma kuma dawowa da su din ba zai yi ba shine ma'anan cewa Allah ya san abinda zai faru yaya zai faru ina zai faru yaushe zai faru ya kuma san abinda ba zai faru ba inda zai faru yaya zai faru duka Allah ya sani eh wanda zai faru ma Allah ya sani wanda ba zai faru ba ma duka Allah subhanahu wataala ya riga ya san da shi to shikenan zamu mun karanta baitoci guda 14 saboda haka zamu tsaya akan su a yau idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu daura daga kan gaba ta 15 Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka cikin abin da muka ambata eh fahfaz li 50 bi hukmin wajibi da kiyaye wato guda 50 wanda yake hukunci ne na wajibi eh wanda zamu ga malam mai sharhi akwai mai sharhi ya kawo mana su guda 50 kowace siffa da kuma wato a kishiyanta
ko ta siffa da kishiyanta gobin Allah ya kai mu zamu ambace su gaba da insha Allah ta'ala kafin mu ci gaba da darasi Allah ya samu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun yi awa daidai a halin yanzu da fara wannan karatu da iznin Allah to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya sa mu cikin wadanda muka saurari wannan ilimi da aka fararar mana shi a wannan lokaci mai albarka gaskiya an zubar da ilimi kuma duk wanda zai adalci an kwashi karatu ya rage yanzu mu je mu yi muraja'ar abin da muka ji kuma wannan audio din zamu tura shi a group din mu da yanda wanda muka saba ki je ki kara ji ki kara fahimta ka je ka kara ji ka kara fahimta domin wannan ilimin da aka ba ku babban ilimi ne da kafin ku isho shi za ku jima amma an tattaro muku su a cikin dan takaitaccen mintoci da ba su wuce awa daya ba an yi wannan jawaban to na san ba za a rasa tambayoyi ba haka ne amma kuma yanzu lokaci ya ja dan 5:40 ina tsammanin cewa tambayoyin zamu bar su zuwa gobe amma dan Allah duk mai tambaya yayi kokari ya rubuta saboda kar ya kukunce masa ko a bayan littafin shi anji ku rubuta gobe za a bada filin tambayoyi insha Allah a bisa ga wannan sai muka ga dacewar gobe mu yi amfani da safiya wajen yin karatun bayan maci ba saboda mu samu lokaci wasa ma'ana lokaci mai yawa in muka yi da safi kaman zaifi ba mu damar mu kammala littafin in ma ba a kammala ba Allah ya tsare ta faru haka za mu iya samun yamma sai mu zo mu karasa saboda abinda ba ku gane ba shine samun irin su malam a irin wannan kalan muka ga dacewar mu kawo muku su wallahi ba karamin nasara bace gare ku kuma kar ku yi wasa da ita dan wallahi in aka hada ki da neman sa a inda yake rayuwa ma aiki ne babba to yanzu samun sa da muka yi saboda a garin mu yazo kuma ta hannun mu yazo kaga kenan in dai ta hannun mu yazo muna da daman mu me mu ainihin tsara yadda za a gudanar da abubuwa ba amma wallahi ina mai tabbatar muku in muka bari muka ya kukuce kika yi fashi baki zo ba ko kai fashi baka zo ba to za ka yi asaran dumbin ilimi ni dai a nan gurin da nake zaune jotin kawai nake yi ina sauke alƙalami na saboda wallahi mun kwashi karatu yanzu na sai na tambaye ki simple tambaya a cikin abin da malam ya tattauna dazu akan mas'alar mashi'a kila baraki ya mana baraki ya gane ma me aka faɗa ba mas'alar mashi'an nan kuma tana daga cikin mas'alolin aqida wadda ba kowa a cikin malamai ma sai ya fahimce ta ba ko kuma ka ce ba kowa ne ma yake iya warware ta in an ce yi bayanin ta ba yanzu idan kika hadu da wata ko ka hadu da wani ya ce maka wani na aikata zunubi kaza yanzu me yasa nayi haka ma'ana Allah zai kama ni akan haka in ya ce to ai Allah ya ce shi yake yin komai kuma shi ya kaddara nayi wannan din ma ya za ki da shi me za ki ce ya ce miki Allah ne ya kaddara na aikata ba kin ce Allah ne yake kaddara komai ba an koyar da kowa islamiya eh to ai yanzu ma Allah ne ya kaddara nayi zunubi kaza to in ke ne ɗaliban ilimi ko kai ɗalibin ilimi me za ka ce masa a wannan gabar malam ya warware karatun dazu ko ba haka ba to yanzu ire-iren wa'annan ga sunan ni dai na fitar da tambayoyi a yanzu kusan guda 10 wanda duk in mun zo gobe za mu je ko tambayoyin ya kamata ku je ku yi muraja dan mu fahimci kun fahimci ma me aqida kuwa kun fahimci me aka karantar a cikin baitoti 14 nan a yanzu na fitar da guda 10 din nan na fitar da su ne akan kawai inda akwai lokaci mu za mu bijiro da su yanzu amma saboda rashin lokaci za mu bar su zuwa gobe don Allah mu je mu yi muraja a littafin nan wallahi an zuba ilimi sannan ina ne kuma ya saba ma aqidar ahlus sunna ya ahlus sunna suke mu'amalantar sifat na Allah madaukakin sarki sannan wasu irin sifat ne suke tabbatattu ga Allah madaukakin sarki wanne ne ake korewa ubangiji ko ake ainihin wato ma'ana ba a tabbatarwa Allah su saboda sifofi ne na kasa to wannan malam ya fito mana su a cikin karatun nan in kana da hankali ka fahimce su ya kamata ku je ku ƙara sauraron karatun kuma ku ƙara bibiyan sa kar ku tsaya haka kawai sannan gobe in an zo akwai sauran karatu yanzu an yi mukaddima ne kawai za a ci akwai karatu ba a ma fara komai ba kar ka yadda gobe karfe 9 ta yi maka baka makarantar nan a cikin 57 an yi guda 14 ne dan haka gobe a daure a tije karfe 9 ta same mu anan a zo a ci gaba da sauraron karatu
insha Allah
na'am
mala
na'am
Zamu zo ajin
malam. Ku zo sai azarci abin nufi. Insha Allah ta'ala. A taho zamu ci gaba da karatu insha Allah. In mun yi lattin fara karatun nan shine karfe 9:30 ba zamu wuce haka ba.
Insha Allah.
In Allah ya so ya sha. Amma 9 shine fatan mu in yayyu. In bai yi ba 9:30 saboda muna son a gama littafin. Kar mu tafi malam ya tafi da kwantai. An fahimta nan da kyau ko Allah ubangiji ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambayoyi duk sai a basu sai gobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh